Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saurara ku a shirin mu na hantsi. Mai karatu Sarfil Hashim Gumel. A jiya Juma'a ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce aiwatar da takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta kakabawa Koriya ta Arewa wajibi ne muddin ana son a kawar da nukiliya a yankin ruwan Koriya. Jawabin nasa na zuwa ne bayan da Amurka ta zargi Rasha da jinkirta rahoto mai zaman kansa na Majalisar Dinkin Duniya domin ta boye bayanan sabawa kullurin aiwatar da takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta kakabawa Koriya ta Arewa. Pompeo ya tattauna da jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley a jiya Juma'a. Kwana guda gabanin Nikki Haley ta ce Rasha ta matsa lamba ma wata kungiya mai sa ido kan aiwatar da takunkumin da su jirkita rahoton su kafin su mika shiga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Tsananin guguwar nan mai lakabin Florence ya ragu zuwa matakin mummunar guguwar da aka saba gani bayan da ta afka wa jihar North Carolina. Dauke da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya, inda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 5. Yan sanda a birnin Wilmington sun ce wata mata da jaririn ɗanta sun mutu bayan da wata bishiya ta fada kan gidansu. Sannan kuma wata mata a karamar hukumar fada da ke jihar North Carolina ta mutu sanadiyar bugun zuciya bayan da ta kira waya tana neman taimako. Sai dai motar daukan marasa lafiyar ta kasa zuwa gidan matar saboda bishiyoyin da suka fadi suka rufe hanyoyi. Jama'ai sun ce mutane 2 sun mutu a karamar hukumar Leono. Wani mutum mai shekaru 78 ya mutu bayan da wutar lantarki ta jashi yayin da yake kokarin hada wayar wutar lantarki. Yayin da iska kuma ta bige wani mutum har kasa, ya mutu lokacin da ya fita duba karansa. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta kasa ta ce karfin guguwar Florence ya ragu zuwa karfin guguwa mai tsanani da aka saba gani, kuma yanzu haka tana tafiya sannu a hankali zuwa kudu maso gabashin jihar North Carolina. Tana tafiyar kilomita 110 cikin sa'a. An ceto ɗaruruwan mutane yayin da ruwa ke daɗa ƙaruwa. A ƙaramar hukumar Craven, jami'ai sun ce an sami kiraye-kirayen waya na buƙatar kai ɗauki sama da 150 domin su ceto mutane daga garin New Bern ɗin nan mai ɗimbin tarihi saboda ruwa ya shiga gidajensu. Yayin da jihar Carolina ta jiƙe sanadiyar guguwar Florence, ita kuma guguwar Typhoon Mangkhut ta farma ƙasar Philippines. Akwai sauran guguwa har uku na yawo a yankin yamma, kuma ɗaya daga cikinsu ta nufi kudu maso gabashin Asiya. Masana sun ce daga cikin irin waɗannan matsanancin guguwa suna da alaƙa da sauyin yanayi. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Rwanda Paul Kagame ya yi wa shugaban ƴan adawar kasar da ke ɗaura afuwa Victor Humahoza. An bayyana afuwan ne a wata sanarwa da gwamnatin Rwanda ta fitar da yammacin jiya Juma'a, wanda ke zama wani bangare na yi wa masu laifi 1,140 afuwa. Wani mutum da ya samu afuwar shugaban kasa shi ne fitaccen mawakin nan mai suna Kizito Mihigo. Sanarwar dai na cewa shugaban kasa ya amfani da ikonsa wajen yin afuwar, biyo bayan rubuta takardar neman afuwa da masu laifin suka yi cikin watan Yunin da ta gabata. Kundin tsarin mulkin kasar Rwanda ya baiwa shugaban kasa ikon amfani da mukaminsa wajen yi wa masu laifi afuwa ta hanyar doka, wato da doka da tsara, bayan ya tuntuɓi kotun kolin kasar. Wasu lokuta gwamnatin Kagame kan zargi kungiyar NFDLR da hannu a kisan ƙare dangin da ya fara a kasar tun shekaru 1994, inda aka kashe dubun dubata 'yan Rwanda cikin kwanaki 100. Ƙungiyoyin agaji 19 sun yi kira cikin gaggawa da ɗauki matakan kawo sauƙi ga bakin haure sama da 17,000 da ke cinkushe a wata cibiya da ke tsibirin Girka, wajen da aka gina da zuma tsugunar da mutane 6,000 a cewar wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar ranar Alhamis. Ƙungiyoyin da yana neman a samar da maslaha domin kawo ƙarshen cinkoso da samar da walwala ga bakin hauren. Akasari bakin hauren sun fito daga Siriya da Iraki da Afghanistan da kuma wasu ƙasashen Afirka. Suna zaune ne cikin mawuyacin yanayi a tsibirin Girka da ke kusa da gabar ruwan Turkiya, bisa ga wata sanarwar da ƙungiyoyin suka sa wa hannu, ciki har da ƙungiyar Oxfam ta ƙasa da ƙasa. Sabon jakadan Amurka a Zimbabwe Brian Nicole ya ce dole ne kasar Zimbabwe ta cika alkawarin da ta yi na kawo sauyi a kasar idan har tana son Amurka ta janye takunkumin da ta kaka ba mata, a wata hira da aka yi da shi a nan ofishin murya Amurka da ke Washington.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin. Karamin sani kukumi ne.
Sayin da lafiya aka noma, babu lafiya sharagalle.
Madalla, kafin mu nisa ga Nasir Yakub birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bashir Bugaje da sauran masu sauraro, barkamu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda 6. Rahotannin mu na farko da na biyu za su yi magana akan mahimmancin zuwa awo ga mata masu juna biyu da kuma buƙatar da ake da shi na haihuwa a asibiti domin kaucewa wasu matsaloli da ake fuskanta bayan an haihu a gida. Rahotonmu na uku zai yi magana akan matsalar ɓarkewar cutar kwalara a maraɗin jamhuriyar Nijar, al'amarin da yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 40. Su kuwa rahotonninmu na huɗu da na biyar da na 6 dukkaninsu za su yi mana magana ne akan ƙoƙarin yaƙi da cutar polio a jihohin Borno, Bauchi da jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, a gaida Nasir Yakub birnin Yaro.
Makon kula da lafiyar mata da jarirai ya gudana a babban birnin tarayya da ke Abuja, shirin da hukumar kula da lafiya matakin farko ta ɗauki a rangaman yinsa. Mata da kuma ƙananan yara sun samu halartar taron, a inda wakiliyarmu Hawa Umar ta kasance ta kuma aiko mana da rahoto.
Mata sun nuna farin ciki ga makon kula da lafiyar masu juna biyu a cikinsu, jarirai da kuma ƙananan yara da hukumomin lafiya matakin farko na jihohi ke gudanarwa sau biyu a shekara. A babban birnin Najeriya, taron ya samu gagarumar nasara, inda mata da yaran su suka taru don fahimtar yadda lamura ke gudana da gano cewa rashin samun abinci mai gina jiki na addabar yara kashi 20.6 cikin 100 da nauyinsu yayi ƙasa akan mizani. Mata sun bayyana yadda sukan amfana da kula da suke samu bayan wayewa da amsa kiran zuwa asibiti da zarar sun samu juna biyu ko lamari mai buƙatar kulawar malaman lafiya.
Sunana Planan Godiya Abade, na himmanci na taruwa na nan samu karuwa yanda zan rike yara na, yanda zan lura da yaro jariri na, da lokacin da yana da ciki, yanda zan duba lafiyan cikin yaro na.
Shin kina samun cikakkiyar kulawa idan kin je asibiti a lokacin da kika kai yaran ki rigakafi?
Na samu lurawa daga wurin su doktoci, suna duba mu da sunansu din, suna ba mu attention nasu.
Sunana Hafsa Garki. In ka garzayo da ciki za a baka kula, ka aihu ka zo ka kawo yaranka, kuma mu zo taro kuma su kula da mu bakin gwargwadon iko. Gaskiya mun gode.
Sunana Hajara Muhammad Taro. Ta kula da yara, ta ba su magunguna ingantattu, kuma a kula da masu juna biyu su ma a ba su magunguna.
Shugaban hukumar lafiya matakin farko na Abuja, Dr. Ilwan Muhammad, ya faɗi abubuwan da yaro zai bukata na abinci ko da ba ta hanya mai tsada ba.
Yanda za su ciyar da yara su amfani da abincin da ke gida, ba wai idan an fara ba yaro abinci a gida kar a ce sai an nemo abin kanti ma ga abincin kanti. A nan ne za mu su jawabi cewa da kayan gidan nan aka hada dan kunu, aka sa masa dan kunun gyada, kudin gyada aka dan gyara shi, aka dan sa masa dan manja a ciki, ya isa ya komi da komai ma yaro, ba lalle an samu an kashe kudi an je kanti an saya kuma zuwa ga garsa ya. Har yaro ya samu ciwon yunwa a jikin shi.
A nan ne kuma muke dada bayani ma mata cewa su ma kansu su kula da kansu lokacin da ake awo, saboda idan bayan aihuwa a samu yaro mai inganci. Kuma muna da daga kafin wannan lokacin, wannan kwana bakwai da zamu yi, amma saboda yanayin wannan lokaci muna so mu bi su kamar yadda suke wajen gudun hijira, ba su wannan sinadarin vitamin A din da kuma wannan maganin tsutsan ciki din.
Hukumar Kididdigar Lafiya ta Najeriya da sauran hukumomi sun fitar da bincike da ke nuna cewa duk wuni a Najeriya kimanin mata 145 ke rasa ransu sakamakon haihuwa, haka kuma jarirai da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara 5 2,300 kan rasa ransu a kullum sakamakon cututtukan da za a iya magancewa. Hawwa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An jaddada alfanun da ke tattare da mata masu juna biyu su rinka zuwa asibiti yayin haihuwa domin kaucewa matsalolin da ake fuskanta bayan an haihu a gida. Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita akan wannan al'amari, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Farfesa Isa Abubakar, ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano, ne ya bayyana haka yayin da nake tattaunawa da shi akan alfanun haihuwa a asibiti.
To a asibiti su an ba su horarwa ne yadda za su yi wannan abun daidai, har ma a gujewa matsaloli kamar na yoyon fitsari din nan. To amma idan ya zamana ba a asibiti bane, a gida ne, jinin ya barke, kafin a ce za a dau wani mataki a tafi asibitin, abin da ake gudu ya zai iya afkuwa, ko kuma ɗaya daga cikin matsalolin nan da na zana. Ballantana ma waɗanda ma za su ga koda matsalar ga ta suna gani rashin sani, sai ya ce ai kaza ne, bayan ga inda hanyar take a ɗauki wani tunani na daban, sai ga matsala har ta kai ga an yi asarar ranna saboda rashin ilimi, rashin sani. Amma a gaban ƙwararru ne suna dan ganin matsala, ba za a ce 100% matsala ba za ta iya zuwa ba, amma in ta zo din maza-maza akwai matakai da za a ɗauka insha Allah a gano bakin zaren a yi maganinsa. Shi yasa yana da mahimmanci ƙwarai-ƙwarai da gaske, ko da a ce an samu akasi mace ba ta ma yi awon cikin ba, kaddara ba a yi awon ba gaba ɗaya, to a dage aihuwa dai a tabbatar an je wajen ma'aikata a asibitoci domin a haihu ɗin, domin wannan shi ne zai rage mana yawan mata da muke asara. Kusan fa Najeriya tana daga cikin, kuma musamman arewacin Najeriya yana daga cikin wurare wanda a duniya baki ɗaya aka fi asarar ran mata, kuma dalili suna da yawa, amma muhimmi daga ciki rashin haihuwa a asibiti shi ne yake jawo irin wannan.
Meye tasirin cutar zazzabin cizon sauro ga mace mai ciki?
Wato ita mace mai ciki garkuwar jikinta ba shi da ƙarfi kamar ƴar uwarta mace wacce ba ta da ciki, haka kuma in aka kwatanta ta da namiji wanda shi ba ciki yake ɗauka ba, shi ma ya fi ta samun garkuwar jiki. To idan ka kwatanta za ka ga mata da suke da ciki sun fi kamuwa cikin sauƙi kenan, haka kuma yadda zai ta gayyara su ya fi kamuwa, domin yakan iya sa su zazzabin ya kwantar da su. Bayan kai kuwa da kake da ƙarfinka za ka iya yin zazzabin cizon sauro ka ci gaba da harkokinka, ma illa dai akwai wani ɗan rashin daɗi da kake ji, amma ba zai hana ka zuwa masallaci ko zuwa wajen neman abin yau da gobe ba na sana'a ko wajen aiki da haka. To amma ita zai kwantar da ita rangaranga sosai, yana shanye jini a jikinta, wannan shanye jinin kuma sai kai ga har ma za a iya mutuwa idan ba a yi sa'a ba. haka kuma yana iya sa barin ciki, yana iya jawo matsaloli dai da dama ga mace mai ciki. To musamman na shan jinin nan yana tagayyarar da mata sosai, shi yasa ake so in an je asibiti wajen awo, in an gama ci jini bai ishe ta ba, wato awo na kusan farko da za a yi, za a auna ta a ga ko tana da wannan cutar. Domin duk jinin da za ka bata ko wani magani da zai kara mata jini, in ba a yi maganin ita cutar zazzabin cizon sauro ba, za ka ga abin da ya da saura da sauran runa a kaba. To wannan shine tasiri da yake jawowa. Dan ma da yake cikinta shi ma zai iya kamuwa, domin tun yana cikin musamman lokacin haihuwa, kaga lokaci ne da za a rabu, kuma fata ake Allah ya raba lafiya. To jini da yake cikin yake jikinsu, wani bangaren zai jikin yaro, wani bangaren zai jikin uwa, shine sai a yanke cibi, to an rabu kenan. To garin wannan jini ya fita daga jikinta ya shiga jikin shi din, ana iya kwayoyin cutan zazzabin cizon sauron su shiga jikin yaron nan tun yana jariri. Sai kaga wasu an haife su da dan kankanin kai, ko kuma wasu alamu da za su iya nuna, to yana jawo wa yara matsala wani lokacin ma har a yi asararsu.
Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Ya zuwa yanzu kimanin mutane sama da 40 ne suka rasa ransu bayan barkewar cutar kwalara a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar. Inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
A hukumance ta bayyana cewa cutar amai da gudawa cewa da kwalara ta barke a waɗansu sassa daban-daban na jihar Maradi, inda mutane 2,332 suka kamu da kwalara, 45 sun kwanta dama, lokacin da 1,050 suka samu waraka, 800 ke can suna jinya. Bayan shelar ministan kiwon lafiya shi ma gwamnan jiha Ali Zakari Umaru ya bayyana haka a hirar shi da gidan rediyon murya Amurka.
A takaice, yau cikin jihar Maradi muna fama da wannan cuta cikin gunduma Madarunwa, gunduma gidan Rumji da kuma garin Maradi, amma alƙaluma wanda muke da su muna da mutum 2,332 da suka kamu da wannan cuta, a cikin su Allah ya yi mu mutum 45 rasuwa, 108 suna kwance a asibiti. Kenan ka gani akwai wajen mutum 250 wanda suka warke kwata-kwata, kowa ya koma gidansu. Ya nuna kenan lalle an dauki matakai. Ita cutar gudanawa wannan kolera in ta kama mutum, in ba ai komi ba, ba makawa mutuwa zai, kenan lalle an dauki matakai. Lalle akwai mutum 45 da suka rasu, mu ne ma yan uwansu ta'aziyya. Muna da isasshen magunguna, mun yi kira ga jama'a da masu hannu da shuni, duk wanda ya iya wani abu yayi, kuma alhamdulillahi ɗan kasuwanmu tun kaman gidan gona, kaman gidan ruwa, suna nan suna ta bada gudunmuwa ta kayan aiki. Akwai wani kamin ya warke sai an same litar 200 na ruwa.
Cuta amai da gudawa ko kwalara abu ce da ake ɗauka a bainar jama'a ga rashin tsafta ta mahalli ko kuma ta abinci. Shi yasa Dr. Idi Kalla, kwamishinan kiwon lafiya na jiha, ya bayyana gargaɗi ga mutane.
Ga kai da kawo ana ta yi, ga cuɗewa ana ta yi, ko da kasuwa in ta dabbobi, in ta abinci, yau duk mutane ana ta hallara, ana ta haɗuwa. Kuma ga shi in sallar ta zo, shi ma a baraka ce ta abinci. Ka zo nan an baka abinci, ka zo can an baka abinci, ba ka san tare da za ka cin shi ba, ban ba ɗauke matakai ya ba. Kun ga wannan yana iya zama shi ma wata okazion ce ta ƙara bayyana yaɗa wannan ciwo. Don haka nan muke samun muna mai amfani da wannan dama mu ƙara jawo kan hankalin mutane su gane da lokaci ne wanda kowa ya kamata ya kawo nashi gudunmuwa. Kai ta karan ɗan da iyalin, kai ta karan ɗan da makwabta, kai ta karan ɗan da duk abin da ka iya gani kana aika maganta, saboda wannan abu Allah ya kama muna mutane jama'a su gane a shawo kan
shi. Shu'aibu Mani, sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani, a jihar Bauchi an bayyana cewa masu aikin wayar da kai ga jama'a na da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen kare al'umma daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto.
Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko na karamar hukumar Bauchi, Bako Garba Gamawa, ya bayyana muhimmancin su a harkar polio.
Wato sanuwa da kan jama'a ba kawai akan ciwon polio ba, kan cututtuka da yawa. Shekaru biyu suka wuce mi fama da wani jita-jita da cewa Ebola. Idan samu ciwo ya shigo al'umma to kuma da mutane shirya.
Haka ne.
Wani zai yi kuwan alheri.
Sosai.
Wani zai yi kuwan tsiya. Wani zai yi kuwa ya rada mutane. To haka ta yi kuwa cewa Ebola ya kama ba dawa baya, Ebola ya kama mutum mutuwa ake yi, Ebola ya kama mutum zai ta zuba jini ba mutuwa. Kuma ga taɓa mai Ebola ma za ka mutu abu da yawa. Wani abin da ya faru da Ebola ne shine manna da ya kashe manna.
Gishiri.
Muna suka jinga gishiri sa sha.
Da wanda ba su da hawan jini da ba su hawan jini suka tashi.
Masu hawan jini suka
kamu.
Saboda wannan. To shi ne wato saboda a yi dispelin wato kawo da jita-jita. Mu yi ƙoƙari kullum mu gaya mutane gaskiyar magana a fannin lafiya ba ƙarya ba yaudara amma gaskiya. To ta yaya ake gaya musu shi ne akwai abu da cewa IPC. Interpersonal communication. Duk mutum zai yi wani magana akan fannin lafiya sai ya san abin da ke sabjar mata wato lamura na kiwon lafiya a hannunsa. Idan tambaye shi zai faɗi. Akwai ko duk abin da ke cewa IEC materials. Dama kafin ciwo ya shigo. Daga ciki sai muke godiya ga gwamna, muke godiya ga commission, muke godiya ga chairman agency namu. Muke godiya kuma ga chairman ɗan Bauchi Local Government Association mamu goyon baya ɗin kai wajen committee mobilization. Wajen a committee awareness campaign wajen mai kuma printing da IC materials aka raba mutane wajen hand washing wanke hannu wajen mai gida-gida ana wa jama'a bayani musamman mata iyayen mata cewa ku na yin girki mai tsafta ku tsaftace mahallinku ku tsaftace bayan gida ku tsaftace kitchen. So wancan lokaci ana samun wato linkage tsakanin bayan gidanmu da rijiyoyinmu musamman ne yankin Bauchi rijiyoyinmu a kusa suke. To sai ga an samu ainihin haduwa tsakanin bayan gida da ruwa wanda wani lokaci mutane ba su sani ba.
Ruwan bayan gidan kenan yana koma cikin rijiya.
Da ya koma ke zanga misali yara isa suka fi kamuwa da ciwo amma da gudawa da aka yi abocin nan mafi yawansu kanin yara ne da almajirai. To shi ne daman social mobilization da yake muke yi na wadda kan jama'a nisa a yanzu an shigo da iyayen ƙasa sarakuna an shigo da shugabannin addini su ma suna kai goros kai mari yanzu isa sami gunduma ya kala ruwa a sami anguwa ya kala. So duk gaba daya saboda mu zauna lafiya kuma kare kanmu. Yanzu kwanaki muka yi wasu abe ya ce masa ali environmental sampling mun je point guda biyar da wajen Obuna hotel da Shafar bridge da nan da FGC aka ɗauki ruwan kwata aka ɗauka an yi a Sokoto an yi a Kano an yi a Bauchi an yi a Borno ruwan kwata aka ɗauka aka yi analysis aka yi sampling ɗinsa aka duba sai ga kwayoyin cutar test ɗinsu a ciki.
Na folio.
So kin ga idan ya zo haddar ruwa ya wuna bai kiya kaza-kaza ya lura kawai zazzabi. Zazzabi sai me aka yana ya kasa takawa ya lura kaza-kaza. To kin ga ya zalle shi kenan da ruwa. A ba ko ruwa ba.
Bako Garba Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko na karamar hukumar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Neja dake arewacin Najeriya. Hukumomi na ci gaba da ɗaukar matakai wajen kare jihar daga bullar cutar polio, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Hukumomi a jihar Niger Nigeria na ci gaba da ɗaukar mataki domin kare jihar daga bullar cutar shan inna ko kuma polio, musamman ganin har yanzu akwai wasu jihohi a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da cutar. Jihar Niger dai ta rabu da cutar shan inna ne tun a shekara ta 2012. Dr. Yahaya na Uzo shine darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Saboda shi polio abu ne wanda yake bakoka bada jin dadin cewa babu shi ba za ka kwanta kai bacci ba ka tsamma ka tabbata kai cewa bai dawo ba. Dole mu ci gaba da aiki mu ci gaba da tabbatar da cewa polio din nan bai dawo ba, kamar yadda kace yana cikin kasan mu ba wai an share shi bane har yanzu, amma mu na mu ji hankam lalle kamar yadda ka faɗa rabon mu da samun ma wani report na shi tun wurin 2012 ko to akwai abubuwan da muke yi yanzu har yanzu muna ci gaba da yin wa'annan rounds din na rigakafi da aka yi mun yi daya a June sannan mun yi kuma a April da sake yin wani a October din ga da zai zo cikin wa'annan din da muka yi an yi yanzu million 2 da 700,000 da aka yara da aka yi ma rigakafi to kuma ko duk da haka din dole mu dinga sa ido mu tabbata cewa wa'ansu da suka hito daga wani jiha ba namu ba sukan zo wucewa sukan tsaya a dan jiha mu kafin su wuce muna lura mu tabbata cewa ana duba angoyi a gaba wa'ansu bakin da suka zo daga wani jiha ba ya musu rigakafi ba kaga wannan ma yana tsare ga cewa mu tabbata polio din ba zai zo mana cikin jiha mu ba
haka zalika Dr. Yahaya Na'uzo ya ce akwai sabon tsari na musamman da suka bullo da shi na kula da unguwanni akan aikin rigakafin domin tabbatar da samun nasara
yanzu shirin da muke yi da muke so program da ake kira chips wato in community za a fara training din su suna mobilizing saboda su tabbata di yara da suke ko a wani anguwa da aka haife su mun san gunda suke mun san ko ai musu rigakafi ko ai musu ba tare da da kamar yanda muna zauna muna dai jira ne mu tabbata mun gama da kuma a yanzu ko sabon shirin ga namu zai sa kowane anguwa kowane lungu mun san gunda yaran mu suke saboda a samu musu
mutanen da suke unguwa da mutanen da suke garuruwa su za a sa aiki
ba shak sannan kuma muna abin da ake kiran microplan wato microplan wanda yake kamar irin zuwa za a yi kamar census ne karamin census ne kowane anguwa kowani ward muna zuwa mu bincika mutanen nan da suke an karu baki sun zo ko basu zo
Dr. Yahaya Na'uzo director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
yanzu a yanzu jihar Borno da take arewa maso gabashin Nigeria ita kadai ta rage inda ake fafutukan kawar da cutar polio Hakan yasa hukumomin kiwon lafiya suka ƙara azama wajen aiwatar da rigakafin cutar akai-akai. Iyayen al'umma sun bayyana jin daɗi da goyon bayan su akan kokarin da ake yi. Ɗaya daga cikin 'yan jarida da gidan Radio Murya Amurka suka horas akan labarai akan kiwon lafiya. Abdullahi Mustafa na Radio Lafiya Dole dake birnin Maiduguri ya aika mana da rahoto.
Wasu mazauna birnin Maiduguri sun bayyana gamsuwar su da kuma farin ciki akan allurar rigakafi da ake wa yara domin ba su kariya da kamuwa daga cutar nan ta shan inna wato polio. Wakilin daga cikin unguwar Mafoni dake birnin Maiduguri Alhaji Zarnabarma azantawa ta da shi ya ce abin alfahari ne a yau jama'ar gari na amsar allurar rigakafi a nan jihar Borno musamman ma jama'ar unguwar Mafoni
unguwar da Mafoni wat Maiduguri Alan kuma
ni ne wakilin daga cikin wannan unguwa ba shakka allurar rigakafi a yanzu jama'a sukan amsa suna farin ciki da a kore wishe ma'aikatan kiwon lafiya suka zo musu suka mika yayan su domin yi musu wannan allura sannan kuma mukan sanya dattawar unguwa zuwa cikin wannan shiri na tabbatar da cewa kowane yaro ya samu wannan allura a cewar wakilin daga cin duk da cewa da can akwai waɗanda ke kyamar ita wannan allura ko kuma ba sa amincewa da ita a sanadiyar faɗakarwa da jami'an kiwon lafiya na jiha da kuma malaman addini ke yi a yau jama'a sun fara ausar wannan allura a yau a gaskiya da wahala a ce an samu masu kyamar ita wannan allura ta polio musamman ma saboda faɗakarwar da jami'an kiwon lafiya ke yi da malamai irin su shugaban kungiyar makarantun islamiyya na jiha ya sa jama'a a yanzu sukan amshi wannan allura daga ƙarshe daga cin ya yi godiya ga mai martaba shehun Borno gwamnatin jiha da kuma kungiyoyi da suke taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan cuta ta polio
Abdullahi Mustafa kenan daya daga cikin 'yan jarida da suka halarci horo na musamman domin bayar da labarai akan kiwon lafiya da gidan Radio Murya Amurka ya shirya a Abuja kwanakin baya kuma ma'aikaci a gidan Radio Lafiya Dole FM dake birnin Maiduguri da wannan rahoto Maryam Bashir Bugaji gare ki
masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Nasiru Yakub birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyin su da waɗanda suka hada hannu aka hada shirin na yau ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya
kai da malamai
Abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafin mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.